أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني واخواتي في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ce gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan rana ta 25 ga watan ramadan hijrar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara 1440 daidai lissafin nasara admission yau muna 30 ga watan 5 shekara ta 2019 waɗanda suka kawo gudunmuwa ta marayu waɗanda suka aiko marayu da gudunmuwa ta kayayyaki duk da an ƙaddamar da fara kasafi da raba wa marayu kayayyaki amma mun ce bayan Allah su ci gaba da kawo gudunmuwa kuma bayan Allah sun ansa ana ta ci gaba da kawo gudunmuwa Allah ya saka muku da alkhairi waɗanda suka aiko da kayayyaki akwai wasu bayin Allah wato sun ainihin kawo wa marayu gudunmuwa bayin Allah mata ne sun kawo marayu gudunmuwa ta hijabai har hijabi guda 36 Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai Safiya Khalid ta bada atamfa guda biyu tace a ba malayu gudunmuwa kuma a sa ta a cikin addu'a. Akwai Maryam M Awwal ta aiko da dan kunne sal 12 tace a baiwa malayu kuma a sanya ta a cikin addu'a. Akwai Hajiya Fatima Aliyu ta aiko da hijabai, Hadiza Ibrahim ta aiko da hijabai guda uku. Akwai Damilola, ita Damilola ta aiko marayu da takalmi guda biyu da dan kunne set 12. Akwai wani bawan Allah ya aiko wa marayu da kaya set 5. Wata baiwar Allah ta aiko da atamfa da yadi 4 a ba marayu. Sai wata baiwar Allah ta kawo kayan sawa set 1 a ba marayu. Akwai Rahama Kidir Abdullahi ta aiko da dan kunne set 6. Sai wata baiwar Allah ta aiko da dan kunne set 3. Duka sun aiko domin a baiwa marayu. Waɗanda suka aiko wa marayu da kayayyaki, ya Allah kai musu sutura da tufafin alhariri aljannar firdausi ranar tashin alkiyama. Waɗanda suka aiko da kayan ado, Allah ka musu ado da zinariyar aljanna ranar tashin alkiyama. Masu buƙatar addu'a gare su ko ga iyayensu ko ga ƴan uwansu ko ga yaya, idan addu'ar buƙatu ne na alkhairi, Allah ka biya musu baki ɗaya. In damuwa ce kuma, to ayi addu'a Allah madaukin sarki ya yaye wannan damuwa. Allah ta'ala ya samu dace. Yanzu nan ana gabatar da wata baiwar Allah da za ta karbi kalmar shahada. Ga alama bana mata da yawa suna karban kalmar shahada a wannan majalisi, Allah ya musulunci su albarka. Na'am, tun daga can sun sanya mata hijabi, ko kalle ta sai ku dauka ta shekara 30 cikin addinin musulunci. Allah ya musulunci ta albarka. Na'am, ki maimaita abin da zan faɗa. Babu wanda ya tilasta ki ce kike sha'awar shiga addinin musulunci. Na'am, ta ce babu wanda ya tilasta ta. Ita ce bisa raɗin kanta da ƙashin kanta take so ta shiga cikin wannan addini mai albarka. Allahu akbar. Ki ce ashhadu, ashhadu Allah ilaha, Allah ilaha illallahu, wa ashhadu anna muhammadan, anna muhammadan rasulullahi. Shikenan kin zama musulma kaman kowane musulmi a duniya. Kamin ki shiga addinin musulunci, menene sunanki? Kamin ta shiga addinin musulunci, sunanta comfort. Yanzu kuma cikin sunayen musulmai, wani suna kike so? Nanawa. Akwai Nana Fatima, akwai Nana Khadija, akwai Nana Asma'u, akwai Nana suna nan da yawa. Wace nanar a ciki? Nana Khadija, babbar magana, uwar gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya musulunci ta albarka. Ina Kajuru? Na'am, sai a je tare da ita a ci gaba da fara gwada mata. Na'am, shine wakilin mu ta bangaren sabbin musulunta. Saboda haka aje sai a nuna musu menene abin da ya kamata su yi. Allah ta'ala ya samu dace. Bayan wannan ta karɓi kalmar shahada, waɗanda suka aiko marayu da gudunmuwa kafin tafsiri naira 4,020, a akwatuna an samu kuɗi naira 6,835. Waɗanda suka kawo gudunmuwa a tebur, wani bawan Allah wanda yake ya sa mahaifiyarsa a addu'a ya aiko marayu da gudunmuwa ta naira 3,000. Sannan ya ce a sa wato yarinyarsa cikin addu'a. Daga nan akwai wato ƙungiyar 'yan Okada, Tricycle Riders Cooperative Society, Kano Road, sun aiko marayu da gudunmuwa ta naira 10,000. Wani bawan Allah ya aiko da marayu da gudunmuwa naira 1,000, yace a sanya shi a addu'a domin wato wata baiwar Allah ce, tace a sa iyalanta a cikin addu'a. Daga nan akwai Hajiya Fatima Gwagwada ta aiko marayu da naira 200. Akwai Hajiya Amina ta aiko marayu da naira 200. Akwai wata baiwar Allah ta aiko marayu da naira 200. Duka sun ce a sanya su a cikin addu'a. Daga nan akwai wani bawan Allah ya aiko marayu da gudunmuwa ta naira 500. Daga nan akwai DJ Bakin Dogo ta aiko marayu da gudunmuwa naira 200, wani bawan Allah 500, wani bawan Allah 4000, wani bawan Allah ya aiko marayu da gudunmuwa naira 500, kuma yace yana so Allah ya kai ladan zuwa ga mahaifansa da Allah ya karbi rayuwar su. Akwai Abubakar Ishaq ya aiko da gudunmuwa naira 200 ce kusa shi addu'a Allah ya bashi aikin yi. Wata baiwar Allah ta aiko marayu 1200, wata baiwar Allah ta aiko da yadi 5 da naira 500, sai Maryam daga hayi ta aiko da naira 100, Halima Dahiru naira 500, wata baiwar Allah 1700, wata baiwar Allah naira 300, wata baiwar Allah ta aiko da atamfa da naira 1000 tace asa mahaifanta a cikin addu'a, wata baiwar Allah 300, wata baiwar Allah naira 300. Daga nan sai akwai Abdulrahman Usman ya aiko mala'iku 2000 wanda suka aiko ta hanyar banki. Akwai Bukar Jarimi naira 2000, akwai Adamu Maharazu naira 1000, Muhammad Ahmad naira 2000, akwai Rahinatu Raji Anaro ta aiko marayu da naira 2000, akwai Tukur Sagir Kazauri ya aiko marayu naira 1000, akwai Sale Yusuf ya aiko 2000, akwai Salma Nuhu, Salma Nuhu ta aiko marayu da gudunmuwar kudi naira 50. Daga nan akwai Sa'idu Anas ya aiko marayu naira 2000, akwai Yusuf Khalid ya aiko marayu da gudunmuwar naira 1000. Waɗannan duka sun aiko ta banki. Sannan akwai Abubakar Ibrahim ya aiko marayu da naira 9720, akwai Muhammad Nura Kasim ya aiko da naira 1000, akwai Alhaji Ibrahim naira 2000, akwai Ya'u Umar Zakari naira 3000, Muhammad Awal Musa naira 3000, wasu bayin Allah su tara kowa naira 1000 sun aiko da 9000, Awal Aliyu naira 1000, wani bawan Allah da bai ambaci sunansa ba ya aiko marayu da gudunmuwar naira 25,000, wasu bayin Allah su shida kowa ya bada naira 500 sun yi haɗin gwiwa a naira 3000, wani bawan Allah 1,500, wani bawan Allah 6,000, Fatima Abdullahi Muhammad 1,000, sai Maimuna Ahmad 5,000, wasu bayin Allah su shida kowa ya aiko marayu da naira 1,000 sun yi haɗin gwiwa a 6,000, sai wani bawan Allah naira 5,000, sai Hadisa Shehu Tanko naira 2,000, Lawal Ahmad naira 1,000, sai wani bawan Allah da ake cewa Usman Bello ya aiko marayu gudunmuwa ta naira 50,000. Total abinda aka aiko marayu gudunmuwa a jiya zuwa bude wannan majalisi, an aiko marayu da gudunmuwa banda wa'ancan kayayyaki ta kuɗi cash naira 250,275. Ku ci gaba da aiko marayu da gudunmuwa, Allah zai lura da ƴaƴanku bayan rayuwarku. Ku ci gaba da tallafawa marayu, Allah zai yaye mana bala'in da muke ciki a wannan ƙasa. Mu ci gaba da tallafawa marayu, Allah zai ba mu damuna mai albarka. Mu tallafawa marayu, mu sha ruwan alkausara da manzon Allah ranar tashin alkiyama. Ku ci gaba da taimakawa marayu, ku yi makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna firdaus ranar tashin alkiyama. Ya Allah, waɗannan bayina ka da suka taimakawa marayu, Allah ka wuce su albarka, kai wa iyalansu albarka, kai wa zuri'arsu albarka, ka gafarta wa mahaifansu. In mutuwa su ta zo, ka sa su cika da kalmar shahada, ka kai haske na ni'ima cikin kabarinsu, ka raba su da rudewa ta tashin alkiyama, ka sa suna cikin masu tsallake siradi kamar walƙiya, ka sa su yi makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljannar firdausi a ranar tashin alkiyama. Ku ci gaba da tallafawa marayu, wani bawan Allah City Central Amusement Park ya aiko marayu da taimako na atamfa set goma, atamfa guda goma, da kuma kuɗi cash naira 20,000 ta hannun injiniya Yahaya Musa. Wannan bawan Allah shi ne Abdulkadir Idris mayanan Katsina, chairman na City Central Amusement Park. Mai girma mayanan Katsina, Allah ya ƙara wa dukiya albarka, Allah ya ƙara wa rayuwa albarka, Allah ya kula da marayunka bayan rayuwarka. In tambaya ne sai a aje, mun gama karatu sai a tambaya. Na'am, sanar da shugabanni za su sanar da mu, sai mu sa a jawabin gaba yadda ba sai mun dakatar da tafsiri ba. Ina za mu tashi a larama.
وإن يكن ملكة فهم
wato Allah dan Abbas ya faɗi gaskiya, yace in kana so ka san birkaniyar mutanen jahiliya, yace karka bata wa kanka lokaci, je ka karanta suratul an'am ka kama daga aya ta 130 kai gaba, yace zaka san fama tala da rudu da birkaniya na mutanen jahiliya, sannan zaka san mentality na mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi cikin su isa musu da sako. Allah ka gafarta mana. Wa qalu kafiran maka suka ce ma fi budun hadhihi al'am, abinda ke cikin nan waɗannan dabbobi na ni'ima khalisatun lidhkurina, wato mazam cikin mu ne kadai za su yi amfani da shi, gare su kadai halatta. Wa muharramun ala azwajina, su kuma matayenmu haramun ne a gare su. Wasu dabbobin ni'ima ne kuma menene abin da ke cikin cikunan dabbobin ni'ima? Wato Larabawa a irin maguzancinsu na zamanin jahiliya, akwai dabbobi da suka kirkiro, kamar yadda Allah ya magana akan irin wayannan dabbobin a cikin suratul Ma'ida, inda yace ma ja'ala Allahu Allah yace ma ja'ala Allahu min bahiratin, shi Allah bai sanya wata dabba da ake cewa bahira ba, jam'in ta shine bahair. Allah yace shi babu wata bahira da yasa a cikin dabbobi. Wala wasilatin, sannan Allah bai sa wata dabba da ake cewa wasila a cikin dabbobi ba. Wala sa'iba, Allah bai sa wata dabba da ake cewa sa'iba a cikin dabbobi ba. Wala ham, haka nan Allah bai sa wata dabba da ake cewa ham a cikin dabbobi a cikin raƙuma ba. Walakin allazina kafaru, sai dai su kafirai, yaftaruna ala Allahi al-kadhiba, suna kirkirowa Allah ƙarya, su ce wannan dabbar bahira ce, wannan dabbar sa'iba ce, wannan dabbar wasila ce, wannan raƙumin ham ne. Allah ya ce wannan kirkira ce da kafirai suka kirkiro kayansu. Kuma Allah ya ce wa aktsaruhum la ya'qiluna, mafiya yawan su ba su da hankali inji Allah, da suna da hankali da sun haƙura sun bar wa Allah shine mai tsara hukunce-hukunce. To a cikin wayannan dabbobi akwai dabbar da ake cewa bahira, jam'in ta bahair, raƙuma ce, sai su kama kunnanta su tsaga. Idan suka tsaga kunnanta sai su ce ita yanzu an baiwa gunki kyautar wannan raƙumar. To ita wannan raƙuma sai a kawo wasu ƙa'idoji da wasu sharuɗa a saka mata. Akwai dabbar da ake cewa sa'iba, jam'in ta ana cewa sawa'id, ita kuma wata dabba ce da za a hore ta a sallama ta ga gumaka, bisa wannan tana iya shiga gonar kowa ta ci abinci babu dama a hana ta, domin ita dabbar wace ce? Dabbar allolin da suke bauta wani. To waɗannan dabbobi guda biyu, da bahira da sa'iba, sai suka sanya wani sharadi. Sharadin shine idan bahira ta samu ciki sai ta haihu, to idan ɗa namiji ta haifa, ko sa'iba ta samu ciki ta haihu, idan ɗa namiji ta haifa, to wannan raƙumin idan ya girma in aka yanka shi, to haramun ne mata su ci naman shi. Sai suwa za su ci naman? Maza ne kawai za su. Ba aya ba hadisi. Amma idan mace dabba ta haifa ba namiji ba, to shi ba dama a yanka shi, za a bata ne ta yi ta girma. In ta girma ita ma ta samo ciki sai ta haihu, sai a ga ita kuma mai ta haifa. In ta haihi namiji, to shi namijin ga hukuncinsa. Ba za a mata ba za su ci namansa ba, sai wa zai ci naman? Sai maza ne zai ci naman. Wannan ita ce ake cewa bahira da sa'iba, duk hukuncinsu kenan. Amma idan abin da ta haifan sai ya zama ba yanka shi aka yi ba, mutuwa yi, ya zama mushe, to yanzu da mata da maza duk ya halatta su ci naman. Idan ba a yanka ba ya mutu ne mushe da kansa. Maza za su ci, sannan mata za su ne? Za su ci. Haka wannan dabba bahira da wannan dabba sa'i ba, idan aka tatso nonon ta madaran, to nonon shi ma maza kalanta su sha nonon, mata haramun ne su sha nonon. Sai ka ji wani addini da aka kirkiro aka kai bid'a bala'i. Shi yasa bid'a ne ce ba ko in da samu gindin zama, sai kaga hadda ƴan sunnoni da ƴan mustahabbai ake mata. Sai ka ji an ce an so a yi sau bakwai. Wane ne ya so? A ina ne ya so? Ko ka ji an ce an so a yi sau uku. An so duk lokacin da ka fi ji abu an lissafa mai adadi ko an sama mai lokaci na a yi ko kada a yi, babu nafi. Ko an kirga adadi sau kaza, ba nafi. Kar ka raba ɗaya biyu, bid'a ta samu ƙofar da ta shigo a wannan lokaci. To shi ne sai Allah Maɗaukin Sarki yake magana wannan kwamashala ta mutanen jahiliya. Ya ce wa ƙalu, sai suka ce ma fi buɗuni hazihil an'am. Abinda ke cikunnan waɗannan dabbobi shi ne ɗan da suka haifa ko kuma nono madara na dabbar idan aka tatso. Khalisatun li dhukurina, wannan na maza da ke cikinmu ne kawai. Wa muharramun ala azwajina, mata haramun. Sai Allah ya ce to amma wa in yakun maitatan, idan ya mutu ya zama mushe, fa hum fihi shuraka, da matan da mazan nan duk ya halatta su yi tarayya akan naman su ci naman tare. Ba sani ba yanzu ko an gane ma'anar ayar shine wa in yakun maitatan fa hum fihi shuraka. Sai Allah ya ce sai jazihim wasfahu, da sannu sai Allah ya siffanta mu, sai Allah ya sakanka musu wannan sura da suka tsara suka kirkiro ƙarya a kanta, Allah sai ya yi musu sakamako a kanta. Duk lokacin da aka ce wasfahu, wannan kalma ta was ta zo, wato tana nuna abinda aka aikata ɗin ya kai matuƙa wajen mubalaga, ma'ana da kalmar take bayarwa kenan. Shi yasa Qur'ani mai girma a kirkire-kirkiren da kafirai suka rinƙa yi suna danganawa ga Allah, zaka ga Allah yana amfani da wannan kalmar a cikin Qur'ani mai girma. Kamar inda Allah ya ce wala taqulu lima tasifu arsalatukum al-kadhiba, Allah yake wala taqulu lima tasifu arsalatukum al-kadhiba, kar ku rinka fada dangane da ƙarya da harsunan ku suke fada. Sai aka ce bima tasifu al-kaha, wannan kalma ta wasu domin a nuna maka ƙaryar ta kai matuƙa ta kai mubalaga. Har ku kai ga cewa haza halalu, wannan halal ne, wa haza haramu, wannan haram ne, alhali babu nafsi, babu nafsi, litaftaru ala llahi al-kadhiba, dan ku kikiri ƙarya ku jingina wa Allah madaukin sarki. Allah yake innal ladhina yaftaruna ala llahi al-kadhiba la yuflihuna, lalle waɗanda ke kirkiran ƙarya su dangana wa Allah, Allah yake ba sa rabauta, ba sa samun rabo, ma'ana suna cikin ƴan wuta a ranar tashin alƙiyama. Allah ka tsare mu ka tsare al'ummar mu. Irin wannan kalmar ce har yanzu Allah yake magana akan ta a cikin suratul Nahl. Allah yake wa yaz'aluna lillahi ma yakrahuna, anna lahum al-husna, to kai su ta kai ka dawo. Allah ya ce wa la taqulu, kada ku rinka fada, lima tasifu al-sanatukum al-kadhiba, ga abinda harsunan kuke siffantawa na ƙarya ku danganta zuwa ga Allah. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna, Allah ya ce suna dangantawa Allah abinda su ba sa so. Menene suna dangantawa Allah abinda su ba sa so? Ba sa son haihuwa ne 'ya'ya mata, kamar yadda muka ambata jiya. Amma kuma sai suka ce mala'iku 'ya'ya mata ne na Allah. Sun jingina wa Allah abinda ba sa so, ko ba su jingina mishi ba. Sun jingina wa Allah abinda ba sa so. Wannan aƙida ta jahiliya har yanzu tana da mutane na fama da ita. Kaga mutum matarsa ta haihu, sai hajiya ta haihu, ya ce ba ta haihu ba, me aka samu? Da an ce namiji ce alhamdulillahi, alhamdulillahi, alhamdulillahi. Amma da an ce mace ne sai ya shiru, ya ce an kuma. Wai kun saba na an kuma? Wai mace ta haifi mace. wannan baiwar Allah ka san albarkar da Allah ya mata wannan baiwar Allah matan Imran da taiwa akance ta dauka namiji zatu sai Allah ya bata ne sai Allah yake falamma wa ba'ata
falamma wa
yayin da ta haifi jaririyar kala sai nake rabbi inni wa ba'tu hawunta ya Allah gashi na haife ta mace Allah ya ce wallahu a'lamu bima wada'at Allah ya fi ta sanin sirrin da ke cikin wannan jaririyar da ta haifa wannan jaririyar ana ganin ta mace mai albarka Allah shi ya san albarkar da ke tattare da ita sai ta ce walaysa zakaruka al-unsa ya Allah ai na miji ba kaman mace bane wato abinda kake so ta ce mace ba kamar menene ba ba kamar namiji bane amma dan Allah ya dago darajar mata sai ta ce walaysa zakaruka al-unsa ya Allah ai namiji ba kamar mace bane kaman macen ta ce namiji muhimmanci ba sai da ku an gane wannan in nace ai yaro ba kaman babba bane kenan babba yana gaba da me yana gaba da yaro in nace talaka ai ba kaman mai mulki bane kenan mai mulki yana me gaba da talaka ya kamata ta ce ai mace ba kaman namiji bane sai ta ce walaysa zakar ai namiji ba kaman mace bane kenan yanzu wa fi daraja tsakanin matar da namiji kenan mace aka baiwa daraja dan Allah ya kwato darajar mata dan ana magana da duniyar da ke da adawa da haihuwar mata ne a lokacin tace wa inni sabaitu ha maryam ya Allah na sa mata suna maryam shikenan an gama sai ga wannan jaririya ta haifi annabi Allah ulul azmi min ar-rusul ta yi albarka ko ba ta yi albarka ba ta yi albarka matar da ka haifa baka san alherin da ke ciki ba tare bi da kake murna in Allah bai masa albarka ba sai zai matsala manyan bashi da makamin Najeriya maza ne ko mata ne ba ku an samu ba manyan barayi da ke sace kudin gwamnatin Najeriya maza ne ko mata ne in ma akwai matan su ne kadan zuwa suka fi yawa maza su fi yawa bokayen da masu sa ana sato jarirai ana kwakwale musu ido maza ne ko mata ne in akwai matan ma ba su da yawa zuwa suka fi yawa maza su fi yawa a kidnappers din nan maza ne ko mata ne Allah rahma kun san a saurara kun san da dahuwa da suya duk labarin wuta suke ji labarin da suke ji labarin wuta suke ji amma ba su ganta ba dahuwa ta ga wuta ba ta ganta ba suya ta ga wuta ba ta ganta ba amma tsire shi ya gaba da gaba da wuta ko bai gaba da gaba da ita ba mu duk labarin da zamu bayar labari ne shi Allah ran ma gaba da gaba da akwai ran da yaban wani labari shirin da yake da ya fara ciwo yace malamin Allah ya kaddara mutum zai rayu zai rayu yace muna tsare abuka ran nan kawai sai ga wasu mutum guda uku an zo da su su sunan su kila su a rayuwar su ba abin da suka sani sai kashe dan adam kuma wallahi addu'a mu da addu'a na rama ta ci su duk suna lahira su aikin su kawai kashe dan adam ne aikin su aka ce a shiro Allah rama shi kare daga bukar da yake a kawo shi wannan bukar da suke aka zo da shi zai shiga bukar sai da jan ciki zai shiga yana shiga ya ga mutane guda uku kowa da takalmi fuskar sa ba alamun imani a fuskar kotar kowa bindiga ce yake 47 a hannun shi yace ina shigowa suka ce kai hada ido da mu hatsari ne hada ido da mu bala'i ne juya juya bayan ka Allah ran ma yace na juya baya ga AK47 guda uku ana dangana mun su a kafada ta bayana kun san me aka kira shi a gaya mashi an ba mu labari daga cikin gari wayannan na cikin garin da yake muku suke cin kure sun kira a waya sun gaya musu wannan alaraman da kuka kama duk barawan da aka kano shi yake sa hannu da ce aka kashe shi alaraman haka ne wanda barawan da aka kashe akwai hukumar da alaraman yake jagoranta ta yi wa masu laifi afuwa hasali shi ke taimakawa masu ƙananan laifuka a tiddo su saboda kar su zauna da masu mugayen laifuka su koya sai wani ya buga waya ya ce musu wannan alaraman shi ne ke sa hannu a Kano duk wani barawan da aka kashe shi ne saboda aka kakkwaye da ku bar shi ya fito da rai ku tabbatar kun tura shi barzahu ta ta to amma za ka mutu Allah bai karɓi kwanan ka ba sai Allah ya sai yin kwana sun gani gashi yana karanta Qur'ani su kuma Allah shi ya san yadda ya yi da su masu shirwa a cikin su Allah ka shirye da su ina gaya muku kamar yadda na faɗa muku jiya society ta ba da gudunmuwa wajen mai da su halin da suke da mai kallon rayuwar Fulani a Najeriya an kai matsayin da aka sa su cikin rayuwar tausayi shanunsu aka kwashi burtali-burtali da suke kiwo aka nome haka ne ko ba haka ba ne aka yi ta ɗauki ba daɗi matansu su fito tallan nono cikin gari fasikai su lalata matan haka aka yi ta yi tsawon shekaru society ta taimaka wajen mai da su halin da suke ciki amma muna musu nasiha su ji tsoron Allah su tuba su koma zuwa ga Allah idan ba haka ba za su yi rayuwar bala'i a duniya kuma su wuce jahannama da tashin alƙiyama kuma za su iya tuba gwamnati kuma ta shigo waɗanda za su iya tuba a cikin su a mai da su mutanen kirki a taimake su waɗanda ba za su tuba ba su kuma duk matakin da ya kamata a ɗauka a yi ƙurunƙus a kan su a huta gaba ɗaya daga matasan nan nake gaya muku cewa na koyi darasi wallahi da suna magana bayan an musu sulhu sai na gane matasa ne masu albarka da sun samu gata Allah kaɗai san taimakon da za su yi wa al'umma ku ce Allahu akbar yanzu yau dinnan maganar da nake yi da ku wayanda da ba a gama ciki da an ga juna takobi ne yau dinnan sun kira shan ruwa buɗe baki da su ya su din za su haɗu su sha ruwa tare domin jaddada zumunci a yau dinnan ina cikin wayanda aka gayyata amma na sa wakili yau dinnan an samu cigaba ko ba samu cigaba ba me ya saura gwamnati ta taimake su gwamnati ta yi me ta taimake su ina kira zuwa ga mai girma gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasiru El Rufai wayannan matasa da Allah ya taimake mu aka samo kansu imani ya shiga cikin zuciyarsu a wannan wata mai albarka to akwai bata gari guda gurbi suna nan a cikin gari wanda dama suke amfani da matasa ya suke amfani da su su yaudare su da dan abun duniya dan biyan bukatun duniyar su manya-manya haka ne ko ba haka bane to gwamnati ta shigo ta taimaka musu ya za ta taimaka musu duk wanda zai iya zuwa makaranta a cikin su shekarun su bai wuce ya tafi degree ba kuma yana da certificate na secondary a sama masa admission a bashi automatic scholarship in Allah ya taimake mu daga nan zuwa shekara biyar ya zama medical doctor daga nan zuwa shekara biyar ya zama engineer in ya zama medical doctor da ka gan shi da wuka tiyata zai ba cikin wani zai huda ba me zai tiyata zai wasu su zama engineer wasu su zama barrister learned gentleman wasu su zama wasu su zama wasu su zama wasu su je su yi digiri akan ilimin addinin musulunci su zama masu tafsirin alqur'ani mai girma a wannan anguwa ta tudun wada wasu a tura su su yi digiri kan qur'ani su zama alarabomin mahaddatan alqur'ani mai girma waɗanda shekarun su ya wuce ko ba su da background kowa ya zaɓi sana'ar da yake so yi gwamnati ta ɗauki kuɗin baitul malin gwamnati dama na al'ummar jihar Kaduna ne ta taimaka musu da jari kuma a koya musu sana'a a danka musu jari su ma su zama masu ba da gudunmuwa a economy na ƙasa su ma su zama bangaren al'umma da kasa za ta yi alfahari da su, a samu ci gaba a cikin kasa ta hanyar su, su taimaki iyayen su, su taimaki ƴan uwan su, su taimaki dangi, su yi aure, su haifi ƴaƴa, su ba su ƴaƴan su, al'umma ta zauna lafiya, a samu ci gaba mai dorewa. Mai girma gwamnatin jihar Kaduna, ai wannan a ɗebi kuɗin baitul mali gwamnati a taimake su, ya halatta ina baka fatawa, ya halatta a cikin addinin musulunci, ya halatta kuma a dokar Najeriya ma na san ya halatta. A nemo su a tattaro su, duka a nemo su, ko sun kai su nawa, yaro ya faɗi sana'a da yake so ya koya, kai me kake so kai? Ya ce kafinta. A ce alhamdulillahi, sana'ar annabi Zakariya alaihi salam, je ka Allah ya bada sa'a. Hadithi ingantacce, annabi Zakariya kafinta ne. Kai me kake so ka koya? Tela. Alhamdulillah, sana'ar annabi Idris alaihi salam, Allah ya bada sa'a. Kowa ya zaɓi sana'ar da zai buɗe, wanda zai buɗe restaurant ya buɗe, wanda zai buɗe menene ya buɗe, su ma su zama sun ba da gudunmuwa wajen cigaban community, domin 'yan siyasa sun yaudare su, an ɓata musu shekaru da yawa a baya, amma idan gwamnati ta shigo ta taimake su, za su iya kacin su miki ko ba za su iya ba? Za su iya miki. Allah ya musu albarka, Allah ya ƙara yi musu albarka. Kuma muna nan muna ta samun shawarwari daga 'yan uwa, in Allah ya yarda duka shawarwarin da ake kawo mana za mu isar da su wurin da ya kamata mu isar da su. Allah ta'ala ya sa mu dace. Kenan mace ka haife ta ba abin kyama ba ne, kana iya haihuwa ɗa namiji kana alfahari, a ce wani kasurgumin ɗan fashi da makami ne, an ci riba? Ba a ci riba ba, babu riba a ci. Duk abin da Allah ya bayar, abin da ake addu'a Allah ya sa masa albarka. Idan kuka lura za ku ga duk waɗannan hukunce-hukunce na larabawan jahiliya akwai kyamar mata a ciki. Shi yasa Qur'ani ya ce wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna, ba sa son ƴaƴa mata, amma suna cewa mala'iku ƴaƴa mata ne nawa? Ƴaƴa mata ne na Allah. Sai Allah ya ce wa tatifu alsinatukum al-kadhiba, sannan harsunanku kum ne ko hum? Hum. Sannan harsunansu suna tsara ƙarya. Anna lahumul husna, cewa duk sai bayan sun gama wannan shekartakan an je lahira kuma aljanna za su samu. Allah ya ce la jarama anna lahumul nara, ba ko kwanto wutar jahannama ita ce tasu ranar tashin alƙiyama, inji Allah, ba makawa inji Allah. Allah ka gafarta mana. Shi yasa ayar da Allah rama ya karanta mana suratul an'am, sai Allah ya ce sayajazihim wasfahum, sai ce me? Sai ce innahu hakimun, lalle shi Allah gwani ne, sannan alimun mai ilimi ne. Sai Allah ya ce mai a gaba da rama, Allah ya ce ƙarƙa sirar lazina ƙatalu a wula da hu, haƙiƙa waɗanda suka kashe ‘ya’yansu waɗannan sun yi asara, suka kashe ‘ya’yan nasu kuma safahan saboda wauta bigayar ilimin ba tare da ilimin ban ji Allah maɗaukin sarki. Allah ya ce wa harramu ma razaqahumullah, suka haramta abin da Allah maɗaukin sarki ya azurta su da shi. Ai ɗa albarka ne, ɗa alheri ne, ɗa arziki ne, amma suka haramta wa kansu wannan arziki da Allah ya ba su. Mutum ya haifi ɗa kuma ya kashe ɗan da kanshi saboda tsoron talauci, ko ya haifi ɗa ya binne ta da ranta saboda tsoron yin abin kunya, kamar yadda karatunmu na jiya ya nuna. Allah ya ce waɗannan sun yi asara, inji Allah maɗaukin sarki. Kuma abin ban haushi, suna danganta wannan abin da Allah ne ya sa su. Allah ya ce iftira'an alaihi, domin ƙirƙirar iftira'an ala Allah, domin ƙirƙirar ƙarya su jingina wa Allah maɗaukin sarki. Allah ya ce qarballu, haƙiƙa waɗannan sun ɓace, wa ma kanu muhtadin, ba su zama shi da yiwu ba, inji Allah maɗaukakin sarki. Allah ka ƙara tsare ni. Sai Allah ya ce mai a gaba da rama,
wa
Allah yake wa huwa allazi anshi a jannati, Allah shine wanda ya kagi gonaki lambuna. Yanzu Allah yana sunana mara karfi ikon sa. Surar da tana magana akan tauhidin uluhiyya, ta gwada mana Allah shike halattawa, shi yake me haramtawa. Yanzu kuma ta dawo da mu tauhidin rububiyya domin ta nuna mana girman Allah. Allah yake wa huwa allazi anshi a jannati, Allah shine wanda ya kagi gonaki lambuna. Sai Allah yake ma'arushatin wa ghairu ma'arushat. Kalmar ma'arushat an samu ta daga ta'arish. Me ake cewa ta'arish? Akwai bishiyoyin da idan suka yi ƴaƴa, ƴaƴan suka yi nauyi, kaga sun wo ƙasa ƙasarar su, dole mai gona sai ya samu wata gwafa da za a rinka tallabe su domin kada su kwanta ƙasa. Ina fata an fahimci wannan. Wannan shi ake cewa ta'arish. Wato lambunan akwai wanda saboda yawan ƴaƴan samara da ake da shi sun yi ƙasa, sai an sa gufa an tallabe su an musu ta'arishi. Akwai kuma waɗanda sama bishiyoyi suke miƙewa kamar bishiyar dabino, ita ba ta buƙatar wannan saboda takan miƙe ta cikin sararin samaniya ba sai an mata ta'arishi ba. Da waɗanda ake wa ta'arishin da waɗanda ba a yi wa ta'arishin ba, duka waye halicce su? Allah maɗaukin sarki shi ne halicce su. Sai Allah ya ba mu misali, sai ya ce wa nakla. Sai ya ce me? Wa nakla da dabino. Me yasa Allah maɗaukin sarki ya fara ambaton dabino? Saboda a duk itatuwa ba itace mai albarkar dabino, ba ita mai albarkar shi dabino. Shi yasa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kamanta dabino da kalmar shahada. Ya kamanta dabino da me? Da kalmar shahada. Wata rana Annabi yana zaune a majalisi da sahabbai, sai ya ce akwai wata bishiya, eh, bishiyar ta yi kama da mumini. Ta yi kama da me? Ta yi kama da mumini. Wata bishiya ce? Karshe Annabi ya ansa tambayar da kansa, ya ce ita ce bishiyar dabino. Shi yasa malamai a ƙarƙashin ayar Al-Qur'ani mai girma da Allah ya ce alam tara kayfa daraba Allahu masalan, كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ Baka ga yadda Allah ya bada misalin daddada kalmar nan ba ita ce kalmar shahada, ita ce la ilaha illallah. Sai Allah ya ce ka shajaratin tayyiba, kamar daddada bishiyar nan ce. Wace ce daddada bishiyar? Qur'ani bai ambaci sunanta ba, amma ga siffarta, da kun ji siffar za ku gane bishiyar dabino ce. Allah ya ce asluha sabitun, tushenta ya kama ƙasa sosai. Yaya bishiyar dabino take? Ba za a haɗa ka da aiki ba kamar a sa ka tuge bishiyar dabino, an haɗa ka da aiki. Asluha sabitu wa far'uha, reshenta kuma fi sama, ya miƙe ya shiga cikin sararin samaniya. Wata bishiya ce tushen ya kafu, reshen ya miƙe shiga cikin sararin samaniya, bishiyar dabino. Tuti ukulaha kullahin bi idhni rabbiha, tana ba da ƴaƴanta kowace shekara da izinin ubangijinta. Wata bishiya kenan? Bishiyar dabino kenan. Bishiyar dabino ta yi kama da me? Ta yi kama da kalmar shahada, sannan ta yi kama da mumini. Bishiya ce mai albarka. Sannan a ƴaƴan itatuwa, ita ce wacce idan tana ɗanya, dabino in yana ɗanye, to yana cikin fawake, yana cikin kayan marmari. Idan yana ɗanye, idan ya bushe, yana cikin alkut. Yanzu yana cikin me? Yana cikin abinci. Sai a sa mudu a auna, sai a aje shi shekara bai yi komai ba. Idan ya bushe, yayin da take ɗanya, dabino yake ɗanye, kayan marmari ne. In ya bushe kuma ya zama abinci da za a iya ci. Shi yasa na taɓa gaya muku, akwai wani general na soja, ya yi minista a Najeriya, kan jirgin da ta ƙare jiyan nan, yayi lecture a wata makarantar sojoji kuma a kasar America. A can yayi wani research a wata babban barikin soja akan dabino, sai ya gano soja a fagen daga ba abin da yake da bukata sai dabino. Idan soja ya je yaki, wata nan soja ya karbace, idan aka yi furbutun yaki ya zafi aka tarwatse, soja sai ya shiga daji ya gagara gane gabar ya gagara gane yamma, yayi kwanaki wani ma yunwa sai ta kashe shi. To idan soja akwai dabino busasshe kwara bakwai a cikin wannan yan jakar tasa, zai iya rayuwa sati ɗaya ko ba abinci da wannan dabino kwara bakwai. A kowace rana in ya ci kwallin dabino ɗaya zai iya rikishi a ranar, banda dabino babu wani abin da zai iya maka wannan. Daga nan ne yasa yanzu haka sojojin Najeriya in za su je bakin daga sai an sanya musu dabino bisa wannan research da yayi a cikin wannan yan jakar tasu da suke ɗauka. Maganin ɓacin rana ne, tamba generator ne, ko ya bata a cikin daji sai a tada a cigaba da aiki. Wannan ne yasa gidan Annabi Muhammad shi da kansa yace abinda ya ja hankalinsa yayin wannan research, hadisi da ji malamai sun karanta, gidan Annabi aka yi wata biyu ba a dora tukunya ba, ba a dafa abinci ba. Aka tambayi Aisha radiyallahu anha, to me suke ci? Tace al-aswadaini, baƙaƙe guda biyu, baƙin dabino da baƙin me? Baƙin ruwa. Ce to in za a yi wata biyu gidan Annabi ana cin dabino kawai da ruwa, akwai wani sirri a cikin dabino? Wannan ne ya jawo hankalinsa har ya je wannan research ne. Shi yasa hatta mai jego idan ta haihu cikin abin da za ku bata, ku bata dabino in kuna so ta farfado da wuri. Ga wata mai jego can da ta haihu a cikin daji, mai ɗanta ya gaya mata ya ce wa huzi ilaiki, aka ce mata ya huzi ilaiki bi juz'in nakala, wannan kututturen da dabino da ke gaban ciki kama ce ta girgiza, tana girgizawa kawai sai dabino ya kama girma. Kanta ankara yayi ganye, yayi fure, yayi ƴaƴa, ƴaƴan sun nuna, nunannun ƴaƴan suka zubo a gabanta a wannan lokaci. Suna zubowa mai aka ce mata furso 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 fakuli kici washrabi ki sha ruwa wa karri aina ki kwantar da hankalinki. Kun ga mai jego ce ta haihu a cikin daji, amma sai Allah ya ga agajin farko da ya kamata a fara yi mata shine a saba mata mai dabino, ashe akwai alheri a ciki. Idan aka haifi jariri ya fado duniya, me ake so a tattauna a tsarta masa a baki? Dabino. Me yasa? Saboda yayin da jariri yake cikin mahaifiyarsa yana samun glucose, yana samun abinci, yana samun sukari da yake bukata. Allah ya sa wani mala'ika ya kulla cibiyar jaririn da cibiyar uwar, ta hanyar cibiyar uwar abincin da ta aka markade sai a tunkudo mata ta cibiyarsa sai masa amfani a jiki. Yanzu an haiho shi waje, unguwar Zoma ta datsa wannan jijiyar ta nan ake bashi abinci, an gutsire yanzu ya zama independent, kuma yana da bukatar sukari, yana da bukatar glucose cikin gaggawa in ana bukatar ya rayu. Sai manzon Allah yake a tattauna dabino sai a tsarta masa wannan yawon mai dabino dabino da za a tsarta masa a baki, shi kadai ya isa ya bashi glucose din da zai samu sustainability na glucose a cikin jiki. Menene zai yi maka wannan dabino? Idan ka kai azumi, me aka ce ka fara da shi? Me yasa ba a ce ka fara da tuwo ba, ko da dafa duka, ko da kato da lage, ko da masa da taushe da tantakwashi da man shanu a kwanje, sai aka ce a fara da me? Dabino. Menene sirrin? Yunwa da kasha da rana takan rage maka gani. Wannan dabino da zaka ci kwara uku zai dawo maka da ganin da idanunka ya rasa a wannan yini. Lokaci ɗaya ka koma tangaram kana ganin kowa da kowa. Shi yasa Annabi yake a rinka ci da safe, ko sihiri aka yi maka, in dai kana cin dabino mara ko kwara bakwai da safe, wallahi sihirin ba zai kama ka ba. Idan rufa ido ne kuma kai da sada ma tangaran yake, rufa ido ba zai kama ka ba. In sihiri ne Allah zai tsare ka, musamman ma idan zaka ci dabino ajwa, ajwal madina, dabino ajwa na madina, kana cin wucirin sa a kowace safiya, to duk sihirin da za a kullo maka ba zai iya taba ka ba. Kenan dabino yana da amfani ko bai da amfani? Yana da amfani. Shi yasa Qur'ani sai fara da cewa wan nakla. Daga dabino sai aka ambaci me? Sai aka ce wa zar'a. Menene zar'a? gero, shinkafa, alkama da sauransu. Me yasa suka biyo baya? Saboda su ne ake cewa alqut, su ake cewa abinci. In babu abinci, ƙasa za ta zauna lafiya? Ba za ta zauna lafiya ba. Komi gyara ne, kwaskwarima ne, cikatawa ne, amma shi abinci dole a same shi. Wannan ne dalilin da yasa bayan an ambaci dabino wanda abinci ne kuma kayan marmari ne, to abin da ya biyo baya shine alqut, abinci shine yake da muhimmanci. Na biyu shi yasa sai Allah yake wazara, Allah yake mukhtalifan ukuluhu, dandanan su ga sunan kala daban-daban banda Allah ba wanda ya san iyakar su. Ko mu nan Najeriya ba mu san iyakar wanda muke nomawa ba. Sai Allah yake wazaituna, daga azara sai aka biyo da mai baya azzaitun. Me yasa aka biyo da azzaitun? Saboda itaciya ce mai albarka. Allah ya ce wa shajaratan takhruju min duri sayna'a tanbutu bidduhuni. Allah ya rantsa da shi ya ce watini
wazzaitun.
Allah ya misalta hasken sa yace Allahu nuru samawati.
Al-misbahu
az-zujajatu
kannaha
kajita
la
haske ya kai karshe shay'in alim. Me yasa ka biyo da zaitun baya? Bishiya ce mai albarka sannan mai amfani da yawa. Ganyen zaitun ana magani da shi, warakun zaitun. Babu maganin hawan jini yanzu a duniya mai kyau kamar warakun zaitun. Kamar me? Warakun zaitun. Ganyen zaitun a ɗebo shi a dafa. Babu wani maganin hawan jini mai kyau yanzu a duniya kamar shi. Idan ka je Madina ka ce a kai ka al-Ashab, anguwa ce guda likitoci ne masu ilimin likitanci na ganyayyaki. Ka je ka ga me ake cewa ganyen zaitun da amfaninsa da fa'idar shi. Ganyen yana magani. Man zaitun idan za a yi man shafawa da shi, ba man shafawa mai gyara fata kamar na zaitun. Idan za a yi abinci da shi, babu mai mai lafiya a abinci kamar man mai zaitun, saboda shi ne bai da cholesterol, zero cholesterol. Talauci ne yasa muke ta ɗiban. Idan akwai wadata, nemi man zaitun a rinka maka girki da shi, lafiyarka sai ta canza. Ƙwallon za a ci, yana gyara ciki, yana narka kitse, yana maganin cholesterol na jini. Shi wannan ƙwallon zaitun ne wanda ake gurgura a ciki. Albarka kan me? Kan albarka. Wannan ne dalilin da yasa da aka ambaci dabino da ya haɗa abu biyu, sai ambaci alqut, daga nan sai aka me azzaitun. Daga azzaitun sai Allah ya ambaci me? Sai ce wa ruman. Sai ruman. Ruman yana da amfani da dama. Daga cikin amfanin sa yana faɗa da kansa, it's anti-cancerous. Daga cikin amfanin ruman, yana narka kitse, is anti-cholesterol. Idan ruwan jikinka ya ƙare, dehydration, a samu ruwan ruman a rinƙa yi maka juice da shi ka sha. Wallahi ko filin ƙwallo aka kai ka, in kan naushi ƙwallo za ta tashi cikin sararin samaniya. Shi yasa da aka ambaci azzaitun, sai aka ambaci mai war ruman. Sai Allah ya ce mutashabihan wa ghayra mutashabih. Wa'annan da aka lissafa muku tun daga dabino har zuwa Qus din, har zuwa Zaitun, har zuwa Rumman. Wasu sun wani dangin yayi kama da juna, wani dangin bai kama da juna ba, suna nan speci speci, inji Ubangiji. Idan ka je kasuwar Dabino ta Madina, in ka je Madina ka ce akai kasuwar Dabino su Qutumur, kaga ikon Allah, zaka ga Dabino da baka taba ganin irin shi ba. Dabino kala daban-daban, akwai sama da kala 70 Dabino. Bayan nan namu na Najeriya sun ke kasar Saba, je can ka ga Dabino, wani kule ne, wani dubulbule ne, wani shin mai ruwa, wani hasa ne. Haka zai tuɗin za ku ga wani baki, wani ja, wani kore, suna nan kala daban-daban. Shine mutashabihan wa ghaira mutashabih. Sai Allah ya ce mai a gaba, kulu min samarihi idza asmara. Allah ya ce ku ci daga ƴaƴan wayannan itatuwa yayin da suka yi ƴaƴa. Wani irin umurni ne wannan da aka ce kulu min samarihi? Malamai suka ce al'amru lil ibaha, wannan umurni ne na halattawa. Abinda Allah yake ce muku, ya halatta ku ci daga ƴaƴan wayannan ƴaƴan itatuwa. Amma in nace ban ci dabi, bazan ci dabino ba, ba za ka ce na saba wa Allah ba, Allah ya ce kulu min samarihi. In nace bazan ci zaitun ba, ba za ka ce na saba wa Allah ba, ya ce kulu min samarihi. A wannan al'amru lil ibaha, na halattawa ne. Allah ya ce wa atu haqqahu, sannan ku bada haƙinsa, yawma hasadihi, ranar da aka girbe shi, ranar da aka girbe ranar ake so ku bada haƙinsa. Allah ya ce wala tusrifu, kada ku wuce gona da iri ku almubazzaranci. Inna Allaha la yuhibbul musrifin, innahu la yuhibbul musrifin, Allah baya son masu almubazzaranci. Nan da aka ce ku bada haƙinsa ranar da aka girbe, wani irin haƙi ne za a bayar? Zakka ne ko ba zakka ba ne? Za ka ji malamai da dama suna cewa ana so a cire zakka ranar da aka girbe. Allah ya ce wa atu haqqahu yawma hasadihi, to wanne ne haƙƙin da aka ce wa atu haqqahu yawma hasadihi? Sannan da aka ce kada ku yi israfi, me ake nufi da kada ku yi israfi? Wayannan tambayoyi guda biyu za su zama cikin karatu na gobe, idan Allah madaukakin sarki ya ba mu iko. Ku ce Allahu akbar. Daga cikin baƙin da suka kawo mana ziyara a wannan majalisi, akwai National MP namu na ƙungiya na ƙasa, kuma memba na wucin kwamiti na ƙungiyar izara na ƙasa, Sheikh Abdulbasir Isa unguwar mai kawo daga jihar Kaduna, ya gabatar da tafsiri a garin Koko a cikin jihar Kebbi. Daga can duk shekara dama tun muna Sokoto har muka je Adamawa, har muka dawo Kaduna, malam yana mana wannan zumunci. Muna addu'a Allah ya saka da alkhairi. Gobe idan Allah ya kai mu kuma ya amince, za mu rufe wannan tafsiri, haka ne? Gobe idan Allah ya kai mu, saboda haka muna gayyata kowa da kowa, kuma za mu yi kokari a fara karatu da wuri, saboda akwai maluma da dama da muke tsammani za su kawo mana ziyara wannan majalisi, saboda su ma mu ba su dama su sa wa majalisin albarka. Daga cikin bakin da suka zirce mu yau, akwai tawaga da ta zo daga Gombe, wani abun ban sha'awa. Tawaga da ta zo daga Gombe, duka kusan ƴan uwana ne na jini. Akwai kanina Muhammad Nasiru Haruna, kanin Alaramma, na'am, kani ne shakiki, uwa ne uba ne, kuma shi yake bina, da aka haihu ne sai aka haihu shi. Sannan akwai wanda yake bin sa har yanzu, Muhammad Muftar Haruna, shi ma dai daga Gombe, shi kuma shi yake musu tafsiri a garin da aka haife ni, shi ma yana can yana gwagwarmaya, ana ba bidi a takardar sallama. Akwai ɗaya daga cikin ƴan uwan shugaban ƙungiya na Jama'atu Zalfi Bidawai Kamatu Sunna, kuma ɗan uwana jini wanda ya taso tun daga Lau, ya kawo mana ziyara. Muna ce masa big boy big problem. Da sauran ƴan uwa bayan Allah da suka ziyarce mu, akwai ɗan fullo ya zo daga jihar Kano, wanda yana daga cikin rundunar agaji ta ƙungiyar Jama'atu Zalfi Bidawai Kamatu Sunna. Akwai kanin mahaifiyata, shi ma ya zo, kawo Idi yana cikin wanda suka ziyarce mu a yau. Akwai ɗa a wajen kawuna, yayin mahaifiyata, uwa ɗaya uba ɗaya, shi ma shi haihu shi, shi ma Muhammad Kamil, shi ma duk daga Gombe sun taso tawaga, duka sun kawo ziyara domin a rufe wannan tafsiri tare da su. Ni da suka zo lafiya, muna addu'a Allah madaukakin sarki ya mai da su gida lafiya. Da wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.